This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Jama'a murya Amurka ne yake muku magana daga sashen sanar harshen Hausa a nan birnin Washington DC akan mitoci 22-25. A jamhuriyar Niger za a yi sashen Hausa ta gidan jaridar amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niyya akan internet a dandalin voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a sauraron assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Sunana Bello Habib Galadanci ina tare ne da Maryam Dauda kuma muna fata kuna lafiya. Yau Alhamis 21 ga watan Mayu. Kafin mu nisa Maryam za ta fara mana da kanun labarai.
Shugaban kasar Jamus Angela Merkel ta ce bai kamata Rasha ta halarci taron manyan kasashe masu arzikin masana'antu da za a yi ba muddin hannunta na dalmiye a rikicin da ake yi a Ukraine. Yanzu haka kuma ƴan ISIS ne ke rike da sanannen birnin Palmyra na tarihi da aka gina tun lokacin mulkin Roma. Wani babban jami'in diplomasiyya Amurka, mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka, ya tafi Myanmar inda zai buƙaci a inganta yadda ake tunkarar lamarin tsirarin 'yan ƙabilar Rohingya.
To madalla kanin labaran kenan. Wai yaya kamata, waye kamata dorawa alhakin murabus na manyan shugabannin jami'ar PDP ne?
Jami'ar PDP nan ta shiga wannan hali ba don kowa ba, ba don komai ba, sai don
za ku ji kowa ne dan anjima kadan sannan jimai al za ta kawo shirin sai bango ya tsage. Amma ban fara da cikakkun labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban kasar Jamus Angela Merkel ta ce bai kamata Rasha ta halarci taron manyan kasashe masu arzikin masana'antu da za a yi ba muddin hannunta na dalmiye a rikicin da ake yi a Ukraine. Da take yi wa 'yan majalisar Jamus a Berlin magana a yau Alhamis, Ms. Merkel ta ce taron manyan kasashen duniya bakwai da za a yi a wata mai zuwa a Bavaria ba zai hada da Rasha ba, wadda ake zargi da laifin goyon bayan 'yan aware masu muradanta da suke fada da gwamnatin Kiev. An jima kuma Ms. Merkel za ta je riga a lafiya don taron shugabannin tarayyar Turai, tare kuma da kasashen gabashin Turai da suka hada da Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova da Ukraine. Sai dai shugaban Rasha Vladimir Putin ba zai halarci taron ba. Amurka da tarayyar Turai sun zargi Rasha da ruruta wutar rikicin gabashin Ukraine ta goyon bayan 'yan aware a yankin Donetsk da basu makamai da kuma tura dakarunsu. Shugaba Putin da wasu jami'an Rasha dai sun sha masanta cewa sojojin Rasha na Ukraine, sun kuma nanata cewa duk wani sojan Rasha da ke can tashi ce ta kai shi. Bisa ga ƙididdigar Majalisar Ɗinkin Duniya, aƙalla mutane 6,000 ne suka rasa rayukansu tun da faɗan ya ɓarke a gabashin Ukraine a watan Afrilun shekarar 2014.
Yanzu haka dai mayakan ISIS na riƙe da sanannen birnin Palmyra na tarihi da aka gina tun lokacin mulkin Roma, 'yan sa'o'i bayan da suka kwace garin daga hannun dakarun gwamnati, a cewar masu nazarin al'amura a wannan yanki. Kungiyar da ke hankoron kare haƙoƙin bil'adama da ke sira ta ce mayakan ISIS dai sun kwace ginin hukumar kyautata ilimi da kimiyya da al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya da aka gina da shekaru 2000 jiya Laraba. Daraktan kula da ma'adanai Ma'mun Abdulkarim na Siriya ya ce an cire kayayyakin daga birnin kafin 'yan kungiyar ta ISIS su kwace wurin, amma wasu kayayyakin da ke da nauyi ba a iya kau da su ba. 'Yan bindigar dai sun fatattaki kusan duka dakarun gwamnatin Siriya zuwa wajen birnin jiya Laraba, biyo bayan mamayesu da suka yi har na tsawon mako guda tare da munan fada a arewacin birnin, a cewar masu sa ido.
Labaran duniya kuke saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani babban jami'in diplomasiyya Amurka, mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka, Antony Blinken, ya tafi Myanmar inda zai buƙaci a inganta yadda ake tunkarar al'amarin tsirarin 'yan ƙabilar Rohingya da ke ƙasar. Kwana ɗaya bayan da Amurka ta nuna alamar a shirye take ta ba da taimako ga dubban 'yan ƙabilar da suka maƙale a can kan teku. Mataimakin sakataren harkokin wajen na Amurka, Antony Blinken, ya ce zai yi wa shugabannin Yamar magana a yau Alhamis akan alhakin da ya rataya a wuyansu na inganta rayuwa a Rakhine don kada al'ummar yankin su ga ba su da wani zaɓi sai dai rungumar haɗarin barin ƙasar ta teku. Kusan 'yan gudun hijira da bakin haure 300,000 waɗanda yawancin su 'yan Rohingya ne da Myanmar da Bangladesh aka ceto da kuma waɗanda suka yi iyo suka fito a kudu maso gabashin yankin Asiya a cikin kwanaki 10 da suka wuce bayan da 'yan fasakauri suka bar su can. Ana zaton akwai dubbai da ke makale yanzu haka a can yayin da kuma kayayyakin masarufi ke ƙara yin ƙasa.
Jama'a, shugaban ƙasar Burundi Pierre Nkurunziza ya faɗa wa ƙasarsa cewa fa za a gudanar da zaɓuɓɓukan da ke tafe cikin lumana. Ya kuma dage akan cewa rikicin da ake yi na kwana-kwanan nan a birnin Bujumbura babban birnin ƙasar bai dace da halayen duka 'yan ƙasar ba, duk da cewa dai ana ci gaba da yin zanga-zanga a halin yanzu. Mr. Nkurunziza ya yi wannan jawabi ne a wani gidan talabijin ɗin gwamnati a yammacin jiya Laraba, yayin da ya ba da sanarwar cewa za a jinkirta yin zaben 'yan majalisa da sati ko mako guda kenan, wato zuwa ran 5 ga watan Yuni, saboda tashe-tashen hankula na siyasa da ke gudana yanzu haka a can ƙasar na Burundi. A makon da ya gabata ne 'yan adawa dai suka so su hanɓarar da gwamnatin shugaban yayin da ya je wani taro na ƙasashen yankin a wata ƙasa. Ba a dai same nasarar yin wannan juyin mulki ba, amma ana ci gaba da samun tashe-tashen hankula. A yau Alhamis kuma masu zanga-zanga dai sun yi arangama da 'yan sanda, inda suka jajjefe su da duwatsu, yayin da su kuma jami'an tsaro suka yi ta amfani da barkonon tsohuwa tare da yin harbi na kashedi a cikin iska. Shaidun gani da sun ce dai harsashi ya taɓa akalla mutum guda ɗaya, kuma mai yiwuwa ma wannan mutum ya rasa ransa.
Daga ƙarshe, mayakan ruwan China sun gabatar da gargaɗi har sau 8 ga jiragen leƙen asiri na rundunar sojan Amurka da ya bi ta wasu tsibirai waɗanda China ke amfani da su a iƙirarin da take yi na mallakar yankin tekun na China da ake takaddama a kansa. Gargaɗin da aka gabatar na cewa wannan rundunar mayakan ruwan China ne, don Allah ku bar wannan wuri ba tare da ɓata lokaci ba. Saƙon da wata murya ta gabatar kenan da Turanci, a cewar ma'aikatan gidan talabijin na CNN, waɗanda aka ba su damar shiga cikin jirgin leƙen asirin na Amurka mai samfarin P8A a jiya Laraba. CNN ta ce jirgin leƙen asirin Amurka mai na'urorin zamani ya yi tafiya ta tazarar mita 4,500 daga ƙasa a wajen tsibiran da ake takaddama a kansu, waɗanda ke da tazarar kilomita 1,000 daga gaɓar tekun China.
Baki da labaran duniyan kenan daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a Washington DC. A daidai wannan lokaci da jam'iyyar PDP da ke mulki a Najeriya take ci gaba da lashe ciwukan da jam'iyyar APC mai adawa ta ji mata a babban zaben ƙasa na wannan shekara da aka kammala a baya-bayan nan. To, shugaban jam'iyyar dai Ahmed Adamu Ma'azu da shugaban kwamitin amintattu Tony Aneni sai murabus, kuma har ma an fara nuna-nunan yatsa dangane da wanda ke da alhakin kakkaɓo jiragen Ma'azu da Aneni. Adam Mani waziri ya ɗora wa shugaba Jonathan alhakin wannan lamari. Wakilin Murya Amurka Nasir Adamu Kaya a birnin tarayyar Najeriya Abuja ya ji ta bakin Mani waziri.
Mika takardar murabus ɗin shugaban PDP Ahmed Ma'azu a bayanin muƙaddashin sakataren kwamitin garin bawal na PDP Adamu Maina Waziri, wanda ya ce amma yana magana ne a matsayinsa na muƙarrabin Ma'azun, ya biyo bayan matsin lamba ne daga shugaba Jonathan.
Jam'iyyar PDP nan ta shiga wannan hali ba don kowa ba, ba don komai ba, sai don shugaban ƙasar nan Goodluck Ebele Jonathan. In muna so mu mai adalci, sai mu ce shi ne limami na sallan jam'i, idan sallah ya ɓaci liman ne. Amma shi ne ulmu ba'isan masifa da fitina da ya addabi jam'iyyar PDP ta zo ta yi asaran gwamnoni da 'yan majalisa da gwamnatin tarayya. Wannan ma rahama ne na Ubangiji, don barnan da ya kawo ƙasar nan da ma ƙasar ta rabe shi ne ya tashi bai son Ahmadu ba don komai ba, don Ahmadu ya ƙi yarda da buƙatan shi, wanda bayan ya faɗa a duniya ya yarda ya faɗi zaɓe. Ya buƙaci jam'iyya ta kai ƙara kotu cewa ba ta yarda da zaɓen da aka yi ba. Ahmadu a matsayin shi na shugaban jam'iyya ya ce ba zai yi haka ba, don ga abin da ka faɗa a duniya ba za ka sanya ɗaki kuma ka ce ni in zo an kai ƙara kotu akan abin da ka riga ka amince da shi ba.
Ya za ku yi ku zaɓo wani shugaba wanda ba zai zama yana ɓangaren wancan ra'ayin ba?
29 ga watan Mayu za a samu sabon shugaba, saboda haka ƙarfin mutum na mulki dole ne zai ragu idan kai asarar mulki. Ita kuma jam'iyyar da har yanzu take cikin mafarkin cewa gaskiya ne ko ba gaskiya ba mu da shugaba ko mun faɗi ko mun faɗi ba, daga ranar 29 ga wata za a san cewa lalle jam'iyyar ta riga ta faɗi.
Bayan wannan murabus ɗin, shi ma shugaban kwamitin amintattun jam'iyyar Tony Anene ya yi murabus. inda yanzu Sanata Walid Jibrin ne mai gurbin sa a matsayin muƙaddashi. Ga ma abin da yake cewa.
Wannan sauka tun daga Mu'azu da kuma Aleni an kama hanya kenan na gyara.
Ba ta wa samun murabus din shugaba da shugaban kwamitin amintattun jam'iyyar ba lokaci guda tun kafuwar PDP a 1998 sai wannan karan. Nasiru Adamu Alhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Nasiru Adamu Alhikaya. Har yanzu kura ba ta lafa ba dangane da wannan murabus saboda jama'a daga sassa daban-daban a Najeriya sun fara tofa albarkacin bakinsu. Wakilin muryar Amurka Abdulwahab Muhammad ya ji ta bakin Alhaji Al-Amin Sani Muhammad wanda shi ne jami'in hulɗa da jama'a na jam'iyyar PDP shiwar Arewa maso gabas.
Ahmed Ma'azu tsohon shugaban jam'iyyar PDP da ya ajiye mukamin kusan zan ce ya zo a makare. Dalilin da ya sa na ce maka haka shi ne akwai maganganu da aka yi ta yi bayan faduwar zaɓe wanda aka ce shi tsohon shugaban jam'iyya ya faɗi cewa bai ya bar shugabancin jam'iyyar nan jam'iyyar ba ta karwace ko za ta warge daidai wani abu mai kama da haka ko kuma cewa jam'iyyar za ta zo ƙarshenta ya zo din ya bar shugabanci.
Sunana Hajiya Hadizan Babuje. Abin da ya kamata kenan yayi.
Ko me sa?
Saboda ya jefa da kwallon mangwaro ya huta da kuda.
Ba ganin saboda rashin iya tafiya ne ya sa shi dole ya haƙura da wannan mukami.
Ba saboda rashin iya tafiya ba ne. Saboda mu yanda ake zagin mu ake ce mana mu ƴan Arewa ƴan iska muna aihuwan almajirai shine muka gwada mata kai muka gwada musu kan cewa almajirai kuma he sun kada mutun ta kuma sun kada mutun nata sai ne
duniya mai yayi mai abun ban so aihuwar guzuma da uwan a kwance hawawa aihuwan mu ne yau gobe ba mu ne ba.
Madalla ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC. Agogon mu yanzu karfe 11 ne nan safe da mintuna 12. Jama'a, halin yanzu fa a nan birnin Washington DC ana gudanar da wani taro na musamman da ke nuna al'adu da gargajiya na jamhuriyar Niger, musamman ma kayan sakawa da fasahar zane. To abokin aiki na Abdulaziz Adili Tore yanzu haka yana can inda ake wannan taro, kuma mun kawo muku shi akan layi da muhimman bayani. Mana Abdulaziz, wai me kake gani ne a halin yanzu?
Malam Bello, salamu alaikum. Abun da ke gani shi ne hoyo in ce maka babban wannan Malam Alfadi wanda ke kula da harkar miki a cikin Nijar shi ne kenan a Washington DC. Yana tare da matashi mataimake shi Khadija Saina Ali Alfadi. Suna nan mutane da dama an taru ana ta hizga-hizga.
Yawa, kamar jama'a sun saka irin kaya, an ce da akwai kamar kaya za a sassaka haka a nuna mutane irin kaya da mutanen jamhuriyar Nijar suke sakawa. Me ka gani?
Haka ne, akwai mata da damar sun kaza sun sa tawahin gida da dumke-dumke iri da yake wanda yake Niger. To su ne yake gwada mun yanzu dai.
Dinki-dinkin kamar na wani bangare na Niger?
Kamar dai al'adun tawahi haka na gida da wannan atamfa da irin wani kasan dai mata a Niger da Nigeria suke sa.
Ka san Niger kamar Najeriya tana da zan ce kabilu iri-iri, kuma kowane kabila yana da irin nashi tufafi din. Akwai ruwan bambanci a nan yanzu haka?
Kasa abun ban mamaki Alfari a irin dumke-dumken da yake yana dumke-dumke na wannan kabilun duka da Hausa da duka dai duk kabilun a cikin Niger da Niger yana tattaba duka cikinsu yana irin multicolor hakan.
To akwai kuma fasahar zane, me aka nuna?
A wajen fasahar zane akwai wasu sabon kirkiro wasu abubuwa da zai yi cikin wannan tawahin dumke-dumke da yake. To hadda su dai an ka kawo sabi ana gwada mutane kuma da manya-manyan mutane masu aiki na gwamnatin Amurka sun zo da dama kuma da ambasadar na kasashen Afrika wanda ke nan a Washington DC. Akwai za ambasadar sun kai wajen 15 sun ka iso wannan wurin.
Yawa, sannan kuma ka san Niger in dai batun sauti ne da kaɗe-kaɗe ba a barsa baya ba. Kamar me kuka saurara a nan wajen?
Yanzu dai akwai babban wani mawaki da ya zo na mai molo, ya zo yana ta kiɗa mana molo, kuma na ga wani mutum da rawanin buzaye, wataƙila shi ma zai taka mana rawa in an shi ma.
To akwai wani abin burgewa kuma a hannu a wannan taro da ake yanzu haka?
Abin burgewa shine abu na fari, karo na farko wanda Alfari ta buga din dai a ƙasar Washington DC, don hadda ina ga ambasada ta Niger wanda Hassan Halilu ita ma ta iso a wannan wurin. To mutane dama dai sun taru a wannan wurin.
Ya wannan taro zai amfani mutanen jamhuriyar Niger a halin yanzu?
wannan taro zai amfani jama'an Niger Pascal wannan shine zuwa na kware inda Alfade na a ƙasa Washington DC to mutane da dama zai san da Alfade na irin wanda ake cewa FEMA wannan taro ne ake shiga duka ƙasar Niger to kenan sai mu ce mutanen Niger su shirya Washington tana nan ta zuwa ƙasar Yemen insha Allah cikin wannan shekara
akwai kamar dan abinci abinci ko abin shaye-shaye dan kayan kwalama da ake amfani da su a yanzu
eh haka ne ka san Washington DC dole ne an yi wannan taro dole sai an ka abubuwa na tattauna ɗan ruwan sanyi da abubuwa da dama wanda mutum zai dan tattauna da su
to shikenan ka dauko mana hotuna da dan hotuna na bidiyo su ma yadda zamu saka akan wannan yanan mu ta giza na voyhouse.com domin jama'a su ma su je su ga abubuwan da kake gani mun gode sosai mallam Abdul Aziz
Abdul insha Allah mallam Bello ta mun gode
araba ga godumawa
Jama'a kar a shafa na tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Jama'a Ali, lokacin shirin bango yayi.
Assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya tsage. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Dr. Muhammad Bello na asibitin tunawa da rakiya. Zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Na wani Umar. Yaro ne aka haife shi tun yana a wata bakwai ciki wadda ruwan kulle. To mun dai an kai shi inda an wanke shi yana karami. Inda yaron ne shekara ta wajen 11. Kuma har yanzu ne ya yi yawan zubar da ruwan kulle.
A likita ka ji tambayar shi dan magana shi tana kasa-kasa ka
farka ban ji ba kware kamar gaskiya ne yaro ne tun daga haihuwa sa wajen wata bakwai ya fara yin ciwon kunne ina yin ruwa ne to kuma har yanzu da yaron a tilla shekara 10 za ta kai 11 to kuma an kai shi asibiti sai lokaci daban-daban an wanke kunnen amma kuma daga baya-bayan an gama wankin bayan kamar wata 5 ko 6 sai ruwan ya sake fitowa a kunnen to shine nake ganin ko za a samu wata mafita kuma saboda abin ne sai an fada
wato mafitan anan shine wato ba za a dai hakura a ce ba za a ci gaba da zuwa asibiti ba a ci gaba da zuwa asibiti amma yana da kyau a ce idan ka je idan har ba a yi ada ba wannan ruwan da ke fita ya kamata a dibi wannan ruwan a je a auna a kai shi ga na'ura a auna yadda za a gane ko wani irin kwayar cuta ke fitar da wannan ruwan sa'annan wani irin magani za ta kashe wannan kwayar cutar da ke fitar da wannan ruwan ana iya yin hoto don a ga daga ina ruwan ke fitowa dukkan ina abubuwa ne da ya kamata a yi kafin ma a fara ba da magani kafin ma a kai ga wato wanke kunnen domin yin wanke kunnen kawai ba shine ansan ba dole sai an yi wayannan gwaje-gwajen na iya sanin wani irin magani kuma lokaci ba wai magani ɗaya ba ne tunda a lokacin da ka yi wannan gwajin za a fito maka da magani kala wajen 10 da za su iya warkar da wannan ciwon to a hankali shi likitan kuma zai zaɓi cikin waɗannan magungunan wanne ne ya fi dacewa da wannan cutar domin a shi aka yi amfani da shi a samu waraka.
To a taƙaice dai yawwa to malami na gaba.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Wa alaikum salam. Siraj Bello Siraj.
To.
To tambaya ta anan ita ce likita mutum ne duk sanda ya yi wanka ya amfani idan ya wanka to ya wanke kansa da ruwa ya zuba kan shi ruwa to yana yin fama da zazzabi mai ƙarfi da ciwon kai kuma duk sanda ya kowane irin ruwa ne ko ruwan sanyi ko ruwan zafi idan ya wanke kansa da ruwa to yana fama ya kan zazzabi mai ƙarfi da kuma ciwon
kai haka na fahimci wannan lalurar da yake faɗi kuma a gaskiya ban san wata shawara zan bada ba dan ni ma naskan na sha samu irin wa'annan za ka ga wanda idan dai har ruwa ta mai duka ko yana waje ne haka na aka fara ruwan sama in dai har ruwa ta shiga shin kansa to ya dingi ciwon kai kenan ba zan iya ce mishi ga takamaiman abin da ke iya kawo haka ba illa cewa yanayin jikinsa ba fatin kansa ba ta son ruwa ya taba
barin ban tare numfashinka ba mun yi magana yana maganan har ruwan zafi fa
kwarai shi ai wato kan gashi nashi kan fatan kanshi baya son ruwa ne gaba ɗaya ko ta zafin ko mai sanyin shi ruwan ne kawai gashin sa bai so inda zai yi sati ɗaya ruwa ba ta taba kanshi ba to ba zai yi wannan ciwon kan ba to wasu mutane haka suke su yanayin su kenan ba su san wasu abubuwa a rayuwarsu to maganinsa ko shine kawai ya guji wannan ko kuma ya je a duba dan kaman dandruff idan mutum na da dandruff wato wasu suna cewa motsanin kai idan yayi yawa a gashin sa yana iya ja masa hakan nan to yana iya zuwa ya tankwabo tukunna sannan a duba gashin a gani a duba fatan kan a ga inda wani lalura akan a fatan da yake ja masa wannan har yake haddasa masa ciwon kai to akai wannan za a iya fahimtar ko me yake masa sanadiyar haka dan gani abin amma wani lokaci ba za a gane komai ba illa dai cewa ruwan nan ne kawai baya son ta jiƙa mashi kai
to likitan mutum zai zauna kenan har abada ba wanke kai
to ai ya danganta wani lokaci in aka fahimta ba wai ruwa ko kaɗan ba ne ya kasance in ruwa mai yawa ne ya tafi kanshi kaman wajen wanka tun da za ka kwarara ruwa ne a kanka to irin wannan sai ya riƙa dabara yadda zai iya goge kansa da ruwa ko a tawul da wasu abubuwa ba tare da ya jiƙa kan ba kuma ya rika rage suman kanshi domin lokacin in suman gashin kai ta yawa shi ma yana haddasa ciwon kai ga wasu mutane
to Allah ya sauke malami na gaba
assalamu alaikum
wa alaikum salam
suna na Muhammad Awwal ni matsalar da fama da ita ita ce ɗan sati uku da suka wuce haka da yake muna da wuraren aski na public to akwai aski da naje nayi akwai dan kyalle da ake daura mutum a wuya haka to bayan an daura mun an mun zuwa yamma sai na ji gefe tashi da tashin wuya na yana mun kai tsaye bayan na kusa kuma ce wasu kananan kuma sai kuma haka to na je asibiti aka bani wasu magunguna da abun shafawa bayan na shafa na wani lokaci sai suka mutu to kuma maganin yana karewa sai suka kuma dawowa sai na ce bari in ji ko sai shawara da za a iya bayarwa
na'am wato abin da ke faruwa dan shine idan wani na da wata cuta a fatarsa idan kyallen da aka yi ma amfani a wannan bangaren fatan shi aka dauka kuma aka sa ma wani to shi ma wannan da aka sa ma yana iya kwasan wannan kwayoyin cutar shi ma ta ya fito masa kamar yadda ya fito maka shi yasa maso yawanci mukan ba masu wato shagon aski cewa su rika amfani da tissue paper wa ko toilet paper hakan ne shi za a sa a wuyan a maimakon wannan kyallen domin su kan sa shi ne kafin su dora maka ɗayan rigan da za a sa domin ya hana gashi bata ma a kaya to su abin da aka yi shi ne sai amfani da tissue paper wanda zai kare ma to tissue paper ɗin in aka gama ma mutum ɗaya amfani za a wato dunkule shi a yarni ba za a ƙara ma wani amfani da shi ba kamar yadda ake shawarin cewa idan mutum ya aka yi ma mutum ɗaya allura da bakin allura ɗaya a yadda shi kada a kare ma wani shi ma haka yanzu ake ba su shawarin cewa su daina amfani da kyalle yadda zai iya daukan cuta daga jikin wani ya samu wani to masoyanci irin kurajin da kake faɗin nan wanda bayan ka sha masa magani da ya sati ɗaya ko biyu haka ka daina kuma sai su dawo to an fi samun shi a kurajin da ake ce ma fungal infection wato wasu cututtuka ne wani kalin cuta ne da ake ce ma fungal infection shi sai ka sha masa magani na tsawon lokaci kuma wani lokaci ma wata biyu a jere kafin ya bace daga jikinka gaba daya so idan shi zaka ga idan ka sha maganin na sati ɗaya biyu zai bace amma kana dainawa kuma sai dawo so abinda zaka yi shine ban san irin maganin da likita ya baka ba amma kana iya komawa wajen likitan sai kai ba shawaran ka gani a cewa an ce ka sha maganin na wata ɗaya haka ya kamata a sha ko wata biyu to wannan zai yi da kashe duk ƙwayoyin cutan ka rabu da shi wannan lalurar gaba daya
to ko kuma ma likita tunda ka kun kila kun ba masu aski shawaran cewa su rika amfani da tissue ko toilet paper sun ki idan mutum zai je aski ya je da nashi
yawa to wannan ko shine dabara ɗaya kenan yana iya zuwa da nashi da kayan askin ma komai ya rike nashi kawai sai dai ya ce zo kai mu aski amma ka aje naka abin nan kallon da ma askan gefe shi sai a amfani da wanda ya zo da shi
masauraro abin da ya sauka kenan a wannan fili a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu a halin yanzu kuwa Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake mana fatar alheri, a huta lafiya.
To yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aika mana ta hanyar email.
Ya zama horayen sakon Ali Ibrahim Sharif Gashuwa wanda ce to al'ummar Najeriya sai mu dage wajen yin addu'ar Allah ya sa shugabannin da muka zaba su zama masu kishin ƙasa da tausayin talakawa. Sai kuma sakon Malam Muhammad Gitte da Malam Mustafa daga kasar Chadi wanda suka ci assalamu alaikum VOA Hausa, ku ba mu dama mu yi tsokaci akan murabus din da shugaban jam'iyyar PDP yayi Alhaji Muhammad Adamu Mu'azu. Wannan murabus nasa yayi daidai kuma abin yabawa ne domin kuwa ya jefar da kwallon mangwaro ne ya huta da kuda. Gaskiya kwamitin da jam'iyyar APC ta kafa da yayi nazari akan irin muhimman abubuwan da gwamnatin Buhari za ta aiwatar ya dace, kuma Allah ya taimake su amin. Daga Muhammad Babangida Kiraji Gashuwa. A gaskiya ya kamata kungiyar AU da ta ECOWAS su duba kuma su tsautawa shugabannin kasar Ghana akan matakin da suke dauka na korar Fulani daga wasu sassan kasar su. Gaskiya hakan bai kamata ba, don su ma Fulanin ɗan kasar ne kamar kowa. Da fatan Allah ya kawo mana zaman lafiya a duniya baki daya. Daga Suraja Jibrin Ja'i da Uzairu, karamar hukumar Kaugama jihar Jigawa. Shi kuma da Sir Muhammad Tafabalewa Ciwaye, fatan alheri ga dukkan ma'aikatan sashen Hausa na VOA Hausa. Ina kira ga hukumomin ba da agajin gaggawa da kuma gwamnatocin kasashen duniya da su taimakawa 'yan gudun hijirar da suka fito daga yankin tafkin Chadi da kayayyakin abinci da kuma magunguna don sassauta musu mawuyacin halin da suke ciki. Allah ya sa sun ji wannan kira nawa, amin. Daga ƙarshe sai sakon mu da Sir Muhammad Tafabalewa wanda ya ce salamu alaikum mu da Amurka. Kalaman da Adamu Maina waziri yayi na cewar Jonathan ne ya matsawa Adamu Mu'azu har ta kai shi ga ajin shugabancin jam'iyyar PDP, hakan za ta iya kasancewa. Ai da ma ruwa baya tsami banza.
Madalla kafin makalkare ga Maryam ta kama takaitattun labaran duniya.
Shugaban kasar Jamus Angela Merkel ta ce bai kamata Rasha ta halarci taron manyan kasashe masu arzikin masana'antu da za a yi ba, muddin hananta na dalmiya a rikicin da ake yi a Ukraine. Da take yi wa 'yan majalisar Jamus a Berlin magana a yau Alhamis, Ms. Merkel ta ce taron manyan kasashen duniya bakwai da za a yi wata mai zuwa a Bavaria ba zai hada da Rasha ba, wadda ake zargi da laifin goyon bayan 'yan aware masu muradanta da suke fada da gwamnatin Kiev. Yanzu haka dai 'yan kungiyar ISIS ne ke rike da sanannen birnin Palmyra na tarihi da aka gina tun lokacin mulkin Roma. 'Yan sa'o'i bayan da suka kwace garin wanda yake wato daga hannun dakarun gwamnati a cewar masu nazarin al'amura a yankin. Kungiyar da ke hankoran kare haƙoƙin bil'adama da ke Siriya ta ce 'yan ISIS sun kwace garin wato ginin hukumar kyautata ilimi da kimiyya da al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya, wadda aka gina sama da shekaru 2000 jiya Laraba. Wani babban jami'in diplomasiyya Amurka, mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken, ya tafi Yamar inda zai buƙaci a inganta yadda ake tunkara al'amuran tsirarin 'yan ƙabilar Rohingya da ke ƙasar. Kwana ɗaya bayan da Amurka ta nuna alama a shirye take ta ba da taimako ga dubban 'yan ƙabilar da suke maƙalacin akan teku.
Madalla a gaida Maryam. Jama'a, abinda tashoshin namu na yanzu ta hada kenan baki ɗaya, amma a shirinmu na dare za mu dawo shi kuma batun da muke so mu tattauna shi ne wai ina makomar siyasa cikin gida a jam'iyyance, gani da ta kasance da Ahmed Mu'azu shugaban jam'iyyar PDP da kuma Tony Anini shugaban kwamitin amintattu na jam'iyyar na PDP. Sai a kira malam bamu 202-205-6555. Yanzu kafin matafi ka aje ko ina saboda ga tawagar shirin yau da gobe nan sun shirya za su kawo mana wannan shiri mai daɗi. Yanzu mu dan ita Maryam da Julie da kuma injina Mamisha. Ni Bella Gladanci daga nan Washington, nake cewa mu kasance a cikin koshin lafiya da walwala.